Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM su ma da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma ta a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 18 ga watan Afrilun shekarar 2018. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, yau ma ita zamu yi.
To inda zamu ci gaba da magana ko kuma mu karkare tattaunawar nan da muka sa Madina Dauda ta faro mana da mutane a zauren muhawara yau da gobe game da Muhammadu Buhari na Najeriya da maganar takararsa a shekarar 2019.
Duk kasan nan ta sani. Ya zo ya tarar da matsalar tsaro na Boko Haram a jaha a local gamban 17 a Najeriya. Yanzu mun shiga cikin tsoro na girman Najeriya gaba daya. Yunwa ta haifarwa mutane rashin zaman lafiya.
In ba dan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na APC ba, ita ta hado mana about 3 trillion ba a taba ba industry. Kuma banda haka, customs sun kawo mana about 1.17 trillion. A Najeriya ko lokacin dukko abinda aka samu mun samu 60 billion muka dinga tafa hannu.
Kuna ta bragging, kuna ta wani bayanin an samu trillion, an samu a custom billahi ladzi la ilaha illahu compared to abin da dukko ya samu a ana tsata shi bai aka samu.
Sai kuma hiran mu da yar shekar margayi Malam Aminu Kano da ya shekara 35 da rasuwa bana, sannan dan iya ma akan Malam Aminu Kano yayi tsokaci yau.
To bayan mun ji karshen waccan tattaunawa ta Madina Dauda a zauren muhawara yau da gobe, zamu karanto sakonninku na tambayar da muka a shafukan mu na abota game da abin da kuka sani game da Malam Aminu Kano.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku game da abin da kuka sani akan rayuwar malam.
To sakon farko daga shafin Facebook din ya fito ne daga Bagudu Haruna, yace sai bayan mutun ya mutu sannan talaka zaka ji suna kukan ƙarya.
To iko Allah. Sai kuma sakon mai turare gwadabawa yace da Faruku Megoro gidan Karma Sokoton Najeriya suka ce Allah ya ji kan Malam Aminu Kano dan siyasa da ya taka rawar gani ainin sabanin shugabannin mu na yanzu, Allah ya masa rahama.
Amin. Sai Haruna Boda Inkaibo yace Malam Aminu Kano muna fatan Allah ya ji kansa da rahama domin kabar tarihin da ya kamata a dinga tunaka.
Sai kuma sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muntari Mai Shago da Wakin Basa duk a birnin Gwari suka ce Malam Aminu Kano Allah ya ji kanshi da rahama, ya taka rawar siyasa da har yanzu har gobe ba mu samu wani dan arewa da ya kamanta irin abin da malam ya yi ba a siyasance. Fatar mu dai Allah ya ji kansa.
Amin. Sai Sadiya Naji Tandari Potoskum da Gambo Barau suka ce sun rubuto ne daga tsohuwar kasuwa a Potoskum. Yau da gobe jami'ar fayyace labarai. Hakika muna tunawa da mazanjiya rayuwar Malam Aminu Kano cike take da tarihin abubuwan koyi, domin shi dan siyasa ne mai adalci, mai kishin talaka, ba mai kishin aljihunsa ba. Ya kamata kurayen yan siyasar mu na yanzu ku yi koyi ko kuma ku dubi wannan fage na zakin siyasa ku yi kamar yadda Malam Aminu Kano ya yi.
To Allah ya sa. Sai kuma sakon Usman Manika Fantuwa yace a gaskiya Malam Aminu Kano jajirtaccen mutum ne wajen yaki da danniya a lokacin yana raye har ta kai ga yau talaka ya san ƴancinsa, yasa kullum ba a mantawa da shi, da fatan Allah ya ji kansa.
Amin. Sai barista Hassan Choli Maskandari ya ce salam yau da gobe. Ya kamata 'yan siyasar Najeriya su yi koyi da halayen Mallam Aminu Kano.
To Allah ya sa. Sai kuma sakon Yusuf M Ramadan mai gwamba ya ce hakika margayi Mallam Aminu Kano fitaccen dan gwagwarmaya ne wanda yayi gwagwarmaya sosai a lokacin da yake raye. Shi ya raya ma shi ya sa ma ake tuna shi.
Haka sai Abubakar ya Kanaji na Bardo. Bauchi yace hakika mutuwar Mallam Aminu Kano ci baya ne ga arewa.
To sai kuma sakon Usman Malika a to na karanto sakon sa shi. Sai sakon Abubakar Kawo Girgir yace sakamakon tun kafin zuwan mu duniya Allah ya karba abin sa amma duk da haka mun tarda alkhairin da ya shuka a lokacin yana gudanar da siyasar sa dan haka muna masa addu'ar Allah ya ji kanshi kuma ya haskaka kabarin sa.
Amin. Sai Umar Muhammadu Kirin Jam yace ni abinda nafi yin ta anan shine ɗan siyasar mu yanzu gaskiya da rukun amana yayi musu karanci.
Sai kuma sako na ƙarshe daga Zainab Musa mai addu'a tace Allah sarki duniya Allah ya ji kanshi gafurta mishi har na tuna wata magana da yayi inda yace idan mutum ya nuna maka yatsa daya to fa uku suna kallonsa kenan. Allah ya ji kan maza.
To amin amin. Mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakon. To sai kuma mu koma mu ji ta bakin dan iya game da margayi Mallam Aminu Kano.
Yau akan wata akwalar keke naga dan iya yasir nano nace dan uwa yau kuma ina zuwa haka kamar wanda ya fito daga Borno yace ai kai da gani na kan keke ko ba tambaya ka san mazan jiya na daure na tuno bayan Allah da ba su da buri sai ganin sun kyautata rayuwar talakan da zai ga abincin shi har kwano wato dai ina maganar bayan Allah irin su Mallam Aminu Kano wadanda suka yaki jahilci da zalunci suka kuma tabbatar da an daina yi wa talaka bonono ta hanyar tabbatar da sun bankado duk wata barna da aka bu ne don sai sun tabbatar da sun tono don su Mallam Aminu Kano ne suka rungumi talakan wannan kasa a jiki saboda sun san baya musu warin gwano su ne ma suka kewaye ko ina a fadin kasar nan don kawai su ci gaban kasar suke so su sun suno burin su kawai shine zuciyar talaka ta yi fari tas kamar nono nace gaskiya kuma dan iya ka bujiro da wani babban batu mai girma don su Mallam Aminu Kano sun yi wa wannan kasa ta mu hidima a zahiri ma su ne suka nemo wa talakan wannan kasa kima saboda yadda suka fita suka dinga fafutuka da fama kuma su da yake da gaske suke ba su da wani burin tare tilin dukiya ko takama hakanan suka yi ta rayuwa ta tsage tsantsar gaskiya babu handama don an ce har Mallam Aminu Kano ya koma ga mahalicin kasa da sama motar shi daya gonar shi daya sai kuwa gidan da aka ce a ciki ma yake zama sabanin ƴan siyasar mu na wannan lokaci da burin su shine idan an zabe su da safe su tare tilin dukiya kafin yamma shi yasa da zaran talaka ya kammala zabe ya ga irin tarin dukiyar da ƴan siyasar kasa ke tarawa sai kaga ya fara nadama dan yace ani damuwa ta ma ita ce yadda duk da yadda su Mallam Aminu Kano suka jajirce ta yadda har ya koma ga Allah mahalicci akan fafuta karce ton talakan kasa ya fice yanzu an ce duk da irin wannan gudunmawa manyan mu sun kasa baiwa iyalan shi kulawar da ta dace a gaskiya ma a iya cewa an bar iyalan nashi da ƴan uwa ne a wulakance wanda wannan kuma gaskiya yana da hadari ga ci gaban wannan kasa ta mu a zahirance saboda hakan ka iya sa ƴan siyasar kasa na yanzu su rinka sace-sace don gudun kada su gama mulki rayuwar su kuma ta sukurkuce kenan akwai bukatar taimakawa ƴan siyasa da shugabannin da suka tsaya akan gaskiya tun kafin su yanke shawarar su butulce ta yadda duk wanda yayi adalci da gaskiya kuma yana da sha'awar ci gaba a mulki sai a bashi dama ya zarce kuma idan ta Allah ta yi ya riga mu gidan gaskiya a tabbatar da an kyautata rayuwar iyalansa ta hanyar yi musu komai a wadace.
To kaji dan iya.
To Allah ya sa ai abu dan kar a koyi da shi malamin Kano sannan akwai hira shi can an gama jin tattaunawa da Esther da Muhammad Kuliyoyi mana.
Sako mu na karshen nan kaman ban sa glashi ba.
Ina ga coffee ne wace shaba kin san kina maganan cewa in mutun ya nuna
maka ya tsaya
to guda uku ne da suka lankwashe ai kai suka kalla. Ka nuna kanka uku kenan.
Laifin ka ne Usman baka dan san man coffee nan naka ba.
Sai mu je ba.
To yanzu masu sauraro kuma sai mu je ga karshen muhawaran mu akan batu na sake tsayawa takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a shekarar 2019 mai zuwa wanda wakiliyar Madina Dauda ta yi da jama'a a zauren muhawar yau da gobe.
Khalid Ismail magana ka ta karshe lokaci ya fara
tambaya. Tambaya ce biyu da nake da ita akan shugaban kasa Buhari game da alƙawarori guda uku. Daya batun maganar yaki da cin hanci da rashawa. Na biyu batun maganar tsaro. Na uku batun maganar noma ma ajiye sauran saboda babu lokaci. Waɗannan abubuwa guda uku a yanzu duk kasar nan ta sani ya zo ya tarar da matsalar tsaro na Boko Haram a jaha a local gamman 17 a Najeriya. Yanzu mun shiga cikin tsoro na girman Najeriya gaba daya. Yunwa ta haifar wa mutane rashin zaman lafiya. Akwai matsala na kidnapping, akwai matsala na housemate, akwai matsala yanzu yau baka isa Katsina, birnin Gwari, Zamfara, ka kama hanya ka tafi tsafa hanyar Sokoto baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali ko garurukanka. Hanyar Jos zuwa Taraba, Benue baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan
duk wannan laifin Buhari ne.
Wannan abun bai faru lokacin PDP ba. Sannan na biyu a yanzu a halin da muke ciki har yanzu talakan Najeriya bai san madafar shi ba. Duk abin da gwamnati ake cewa tana da shi na kuɗi ko a baya an yi sata a yanzu muna zargin gwamnatinsa ya zama kartigin barayi.
To bari na dawo gare ka ba da shawararka ta ƙarshe.
To gaskiya da mamaki APC sabuwar jam'iyya ce a Najeriya. Kowa da kowa ya sani kuma ta yi rawar gani ba don kowa ba saboda nan wannan gwamnatin ne idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine kartigin barayi ko kuma wayanda suke sata ko kuma masu almundahana da bai kama babacir ba. Wannan gwamnatin ne kadai ta fara kama babba a cikin gwamnati.
Kawai kama ce sashi a ina.
EFCC sun kira shi, bayan sun kira shi kuma aka cire shi, bayan cire shi da aka yi kuma aka yi watsi da shi. Ko da yaya ne an sauke shi? Abinda kuma nake magana. Hajiya ai ban san ka ba. Iya, FIRS yanzu in ba dan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na APC ba, ita ta hado mana about 3 trillion ba a taba ba industry. Kuma banda haka, customs sun kawo mana about 1.17 trillion. A Najeriya ko lokacin dukko abinda aka samu mun samu 60 billion muka dinga tafa hannu, amma yanzu gwamnati mai adalci, gwamnati mai gaskiya, gwamnati mai riƙon amana ta kawo mana stability, ta kawo mana tsafta. Babu yadda za a yi bari a matsayin mu sunan ɗan APC da zan zo in bari akan cewa babu yadda za a yi a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan an samu matsaloli ban ce gwamnati ku, saboda shi ba mahasumi bane ba annabi bane, ana iya samun matsaloli, amma babu yadda za a yi ku ce akan alheri da muka samu ko kuɗaɗe da aka dinga tara mana da zakulo mana barayi.
Magana custom da ake yi kuna ta bragging, kuna ta wani bayanin an samu trillion an samu waye a custom. Billahi la ilaha illahu compare to abinda dukku ya samu ana satan wannan kudin ya ninka na custom
din da samu
shi baya aka samu ba 60 billion in ba kai magana 60 billion 60 billion in ka kalli nawa ne dala then 145 ne ko something ake wannan magana 60 billion in kana wannan magana yanzu kai magana wannan fa mulkin Buhari ba abin da yayi in la iyaka ya karya darajar naira a Najeriya, ya karya tattalin arziki
a Najeriya. Wannan jawabin da kuka yi zai hana shugaban kasa Buhari
aiwa. Hajiya ina zuwa. Assalamu alaikum Hajiya, maganar da nake dai nake so na yi fasali shine gini ba tarin bulo ba. Idan custom ta kawo kudi can, FRS ta kawo kudi can, me aka yi wa al'umma da kudin? Me aka yi wa al'umma da kudin? Buhari nan fa a 2007 ne yace ya kamata ma'aikacin gwamnati, ma'aikacin Najeriya minimum wage ya kamata kare karbi kasa da 50,000 naira. Me yasa? Saboda yana ganin shine matakin farko na yakin corruption. Don ma'aikaci idan baka sama mai abubuwan da zai zauna lafiya ba, ƙarya ne ka bashi amana. Ta dukiyar kasa bai taba maka ba. A fito mana da kuɗi, ai mana aikin da za a yi mana, shi yasa muke ganin an gaza. In dai haka aka yi shekara uku,
babu
za a tafi shekara uku haka
kake bin bashi. Shugaban kasa Muhammadu Buhari tunda yazo yake biyan salari, a gaya min inda aka zo aka yi protest ko kuma aka yi zaman dirshin akan cewa ba a biya ma'aikata ba.
Eh, kin gane minimum wage a lokacin da dala take 300 da wani abu. A wancan lokacin da yace ya kamata ya zo 50,000, lokacin dala fa 100 da wani abu ce, 180 da wani abu.
Ma'aikata mutum na wani a cikin al'umma. Ni abin da nake magana akai kwalitin mahimmancin shugaban kasa da ya fito ya daki alwashin zai tsaya takara
shekara ta 2019 shin ya cire mana kitse a wuta ko kuma bai cire mana ba sannan a matsayinka na matashi da kake goyen bayan Buhari ya tsaya Buhari yana da shekara 80 yanzu a duniya da
bai kai 80 ba
to yana shekara 76 nan badi yana magana shekara 77 idan yanzu Buhari a shekarun ka yayi gwamna yayi minista yayi shugaban kasa ya sauka yanzu ka zo ka zama dillalin dan shekara 80 ina mafutarka
me yasa baka fada lokacin Obasanjo ba sai da muka samu shugaban kasa kadai kilobits a cikin 100 wanda zai kwato mana yancin ni ba maganar Arewa nake ba maganar Najeriya nake ni maganar kasa nake ba maganar Buhari ba kuma abinda yasa ni nake kawo wannan magana shine shugaban kasa Muhammadu Buhari wallahi ko kaki ko kaso inda zaka fada gaskiya tsakaninka da Allah shi kadai ne yanzu a cikin wayannan shugabannin da kake magana shi kadai ne yanzu da kawo maganar custom ko kuma FIRS ka ga mun gaskiya tsakaninka da Allah akan cewa talakan Najeriya yanzu je ka jigawa zaka samu sun samu abin yi da talakan Najeriya bai da abin yi yanzu talakan Najeriya je ka jigawa je ka Kano
wannan bayanin da ake wannan magana da ake maganar da ake ni dai ina so jama'a su gane mai sauraro kuma su gane in Buhari yayi daidai an sani in bai daidai ba an sani kuma ina so in tabbatar da al'umman Najeriya cewa Buhari already ya riga ya fadi ba dan komai ba alƙawurkansa ga baki daya ba wanda ya cika ni a takaice
bayani na karshe
ya saba doka da majalisa kan tabbatar da magu
to dan kirko bayananka na karshe
to alhamdulillah ni abinda nake son na fada shine akan cewa ina kiran abokaina da su mai da wukakan su yi hakuri shugaban kasa Muhammadu Buhari a yanzu 2019 in Allah ya yarda za su ga canji bai faruwa a shekara uku ko hudu in Allah ya so ya yarda ayyuka da muke kan yi zamu karasa shi kuma za su samu makarantar iyayensu za su je makaranta mai kyau iyayensu za su ji dadi za su samu dukkan abin da ake bukata babban abin da ake bukata shine tsaro kuma alhamdulillah mun samu tsaro daidai gurgurdo kuma zamu dora daga nan
kuma Mustafa baka
Hajiya sun tuna mu tsakanin shi da majalisa talakan Najeriya ake magana akan shi da ake cewa mu za su hana Buhari aiki a gaya mun kujiri guda daya biyu wanda ya tura majalisa dan taimakon rayuwar talaka wanda ƴan majalisa suka yi da ayau ake cewa ƴan majalisa sun hana shugaban kasa a gudanar da mulki
abinda nake magana na karshe anan shine game da tafiyar da jagorancin shugaban kasa Buhari ƴan jam'iyya da suka masa wahala a cikin appointment da ake magana yayi guda 1000 ko 800 da wani abu a cikin yanzu appointment dinnan babu mutum 100 ko 80 da suka fito daga jam'iyyar APC wanda sun wahala a jam'iyya kuma sun yi Buhari waɗansu mutane ne dillalai suka karbi kuɗin jama'a aka ba su appointment wanda a gwamnatin su ake wannan
to duk wannan fa ba zai hana shugaba Buhari tsayawa takara ba
to ba za mu dade shi ba
kundin tsarin mulki ya bashi hurumi
zai kubi sakamakon shi ne a hannun hagu in har ya fito
kuma wannan abin da nake
shi shugaban kasa dan Najeriya ne ba dan APC kadai bane shi mai mutum ne mai adalci zai kawo duk waɗanda suka cancanta shugaban kasa ne na waɗanda suka cancanta
PDP muna sha'awar tsayawa su domin zai fi mana saukin kai domin in har Allah ya sa APC suka kare shi tun daga primary dan in dai za yi adalci na san za su kare shi domin akwai waɗanda za su iya za su kare
alhamdulillah mun bin
APC a primary election sai dai in ba za a yi ba sai mun kare Buhari don ba shugaba bane da ya ke sai shi jagoranci al'umma ko ɗan jam'iyyar APC
muna jiran PDP ta zo ba dan kowa ba saboda sai dai mu kwaso garan PDP da muka binne mun dade da binne PDP ko ba da an shi ba ta da wani suna su Jonathan da sauransu gaba ɗaya su wakaran kansu suna kokarin dawowa APC
alhamdulillah sai suka gina dogon rami sai suka fada ramin yanzu suke binne kansu da kansu
to jama'a anan zan dafa aya akan wannan muhawara saboda ina ganin dukkan baki na ba wanda ya yarda ma yace lokaci yayi amma kuma gaskiya lokaci ya daga mana hannu dole ne mu hakura sai wani jiban A madadin ambassador Ibrahim Bala Aboki da Mustafa Baka da Khalid Ismail da Abdulhamid Dan Kirku ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya nagode kwarai da gaske
zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba ne ne sun zaman lafiya in yake ko a zaman lafiya in yake ko a tashi sama
ai an papa ta fa
ai baka ji ina ce maka wannan sai bayan an gama hirar za a je a tare a majalisa ai ta papatawa
to Allah ya samu da Allah ya samu da alheri yanzu kamar yanda muka ce zamu je ga hirar wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari mu ji tattauna da yayin ƴar marigayi Malam Aminu Kano yanzu haka kuma muna tare da jama'a Facebook live
Assalamu alaikum.
Hajiya, ya sunan?
Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Maryam Malam Aminu Kano. Ya ga marigayi Malam Aminu Kano.
Kamar ana cewa ke kadai ce yassa ko?
Eh ni kadai ce, yassa.
Bana shekara 35 da rasuwa. Daga wancan lokaci zuwa yanzu, yaya rayuwar ku ta kasance tun ma gabanin ita Hajiya Aisha, ita ma Allah ya karkwananta.
To alhamdulillah. Rayuwa muna nan dai a ciki kuma rayuwa alhamdulillah da dadi ba dadi muna nan kuma muna ci gaba da rayuwa amma muna cikin godiya Allah.
Alhamdulillah alai hal kira amma dai zamu so idan aka kalli mutum kamar malam a Kano, Najeriya da Afirka kullun aka ambata shi kowa sai ya tashi a tsaye dan haka abinda zai zukata mutane duk iyalan mutum irin wannan musamman akutanta da rayuwar yanzu wato za su samu kansu a yanayi na misali jibantar al'amuran su musamman ga almajiran malam yaya abin yake ta wannan fuskar yanayin kula da ku da sauransu
ai kamar yanda na faɗa ji a prison nace wannan tambayar su ya kamata a tambaya su waɗannan mutane da malai ya zauna da su ba abin da bai musu ba ya kamata su za a tambaya su za su bada wannan amsar rubani ba in suna yi sun sani in ba su kasa yi sun sani
wai sadda malai ya rasu shekar ki nawa ne
goma
bana kina da shekara 45 tayan ki nawa
na hudu maza uku mace daya
bayan malam ya rasu shekara da shekara nawa aka yi miki aure ko kika yi aure
to zan yi kamar kusan dai na ga shekara 20 haka sannan ne aure
kenan din aka lissafa ya shekara 10 da rasuwa kika shiga gidan aure to wai yaya za ku dinga tunda ke kin fara wayo lokacin mutumin da ya shekara 10 ya san malai ya fara sanin mahaifinsa misali me za ki iya tunowa na alaka ku da shi musamman tunda ke ki kadai ce a gaban sa lokacin
gaskiya ne shi ka san malai yana da kawaici kuma ya dara kafin yi min abu ma sai ya farewa sauran yara kamar ƴaƴan ƴan uwansa kafin yi min saboda yana da wannan kawaicin sannan kuma zan iya tuna lokacin saboda yarinta za mu shiga mu gaisa da shi da safe sannan kuma mu zo irin mu shigo ya ba mu alawa mu tafi muna tsalle-tsallen mu je in an yi fada da juna za a zo a ce wani ya yi zagi ya ce ina yake in an ce ga shi sai ya ce to ai sauri a je a kira shi in an kira shi ya zo sai ce kai me yasa ka yi zagi zagi ba shi da kyau maza tafi ka je ka daure bakinka ka kurkure bakinka yawa to shi da sai ka gani to wannan ya sa mana muna ganin cewa abu ne mai kyau wa tun a wannan lokacin kuma har yanzu ko yara na ba ka ji wani yayi zagi ba saboda wannan
bayanin naki sai ya nuna kamar ba ke ki kadai ce kuka zauna a gaban malam ba kenan akwai wasu yara
kasan akwai ƴaƴan kaninsa akwai ƴaƴan ita uwan Hajiya Hajiya Shakki wadda ta rasu matarsa duk shi duk wanda da yake dai rashin kulawar sa yake kuma dani a wajensa kuma kamar ɗansa zai yi masa abu saboda haka ba wani bambanci kuma sannan ko makaranta ya tashi sawa zai sa musu sunansa zai bi yarin da sunansa
wai malam ya shahara a siyasa gashi ke kadai ce kwallo ɗaya Esther kina da sha'awar siyasa
muna da sha'awa amma kamar yanda nake ta faɗa siyasa ce ba irin ta ba ta da tana da aqida ta yanzu ko gaskiya aqidar da sauki saboda zaka ga ta kuɗi ce in ma baka da shi ba zaka iya fitowa ba ko da ka fito ba ba ma wani abu ba ko kallon ka ma ba za a yi ba sai an saka mutane an cusa mutane son kuɗi idan ba a ba su ba ma ba za su yi zaɓe ba wanda da ba haka ake yi ba da ko da misali a ce ana yin abu na kuɗin amma za ka gama shi ɗan takara ba shi zai fito da kuɗinsa ba sai dai su mutane saboda aƙidar su za su ɗauki kuɗi aje a kamfen a yi wane ne a biya wa mutane kuɗi su ci abinci da sauransu to kaga abin sha'awa ne amma yanzu an tsusa mutane wani aqida da in baka da kudi ma takarar ma baka iya fitowa ba.
Da kin ce mallan sai kira ku ya baku alewa in kai zagi ma ce ka kurkure bakin ka kuma mallan gidansa baya ruwa da mutane almajiransa ko na karatu ko na siyasa da sauransu. Wai ya yanayin gidanki yanzu misali tunda kin ce mutun ne mai zumunci ya'yan yan uwanki ko yan uwansa ko abokan siyasar su Amina mallan Aminu Kano sukan yi irin wannan wato dandazan sukan yawan zuwa gidanki
duk yawanci mutanen su talakawan su muna nan tare da su suna zuwa ko yaushe muna tare da su suna da wata bukata muna da shi ne musu in ba mu da shi mu ba su hakuri amma ko yaushe nan gidan baya rabo da mutane kuma baya rabo da bukata ta mutane wanda suke son ai musu har yanzu muna tare da su mutanen sa irin talakawa kenan.
Wai kikan iya tunda lokacin baki da wayoyin sai shekara 10 za a ce ba dan ma yanayin shekarun da ba wata ke ba kikan iya jure yanayin wannan kai koma na mutane haka
saboda mun tashi mun gama ciki muna jurewa da duk wani abu da zamu gani na mutane da ko halayya da kowa da yake da ra'ayin sa da sauran yanda yake abubuwan sa mun riga mun saba dan baya ba mu wani fargaba ko wani abu.
Wai kamar irin dattawan nan talakawa tunda kin ce suna zuwa nan gidanki idan suka zo watakila ba za a rasa bukata ɗaya ko biyu ba wani ma ko bai tambaya ba in kika kalle shi za ki ga cewa kamar ya kamata a taimaka masa. Wai idan aka waye gari tunda ba kullun ke ake kwana a gada ba kamar ba ki da abin da za ki ba shi dinnan ya kike ji
gaskiya ina jin ba daɗi sosai wannan kuma sai mu yi alƙawari wani lokaci sai a dawo za a samu insha Allah amma muna jin ba daɗi idan ba a samu ɗin ba.
Ladanai muke magana akan sha'anin malam musamman almajiransa wanda ake ganin manya ne masu saurare kullum so suke su ji tunda almajiransa ne shi ko mutum ne wanda yake kula da al'amuran mutane da na nesa nasa da na kusa da sauransu. Wai za ki iya cewa sun koyi wannan abu
almajiransa? Halinsa?
Halayensa na jan mutane a jika da tausaya musu da taimaka musu.
Gaskiya su ne da sauki gaskiya sai daidai in ma akwai.
Saki ba misali?
Ba sai na baka su sun sani wanda suke yi sun sani wanda ba sa yi sun sani.
Da kunne na naji kina ta shan fada kin sha fada wannan maganar me yasa kika zabi ki amfani da wannan amsar a duk lokacin da aka yi miki wannan tambayar
saboda ina ganin ita ce ta cancanta ko ta kamata in fada bai kamata in fada abin da yake sabanin wannan ba.
Wai a matsayin ki na yar mallam Aminu Kano mutumin da ya shahara a duniya da Afrika ya kike jin ki yanzu kina jin cewa kin kai yadda ya kamata a ce kin kai misali ko kuma a kina jin bayan rashin mahaifi akwai wani abu da ya kamata a ce wato akwai wani abu da ya kamata a ce kina samu kuma ba ki samu sanadiyar rasuwarsa misali yar gidan mallam Aminu Kano za a mace ce mai girma da dole baiwa da hikima da wasu al'amura na rayuwa nasa da Allah ya masa zai shafe ta yanzu ba shi kina jin cewa wannan abin kin rasa shi
saboda ba shi ba
to madalla Allah ya ji kan mallam
to akwai dan takaitaccen tsokaci haka da tunda kin san ko da jaridanci ai laka ga tsokaci zaka iya gano me tsokacin da zaka gano a ya tambaye ta Mahmud Korea ce mata wayanda suka taso bayan mallam Aminu Kano almajiran sa mun san su akwai su da yawa ba sai ko da suna mutane sun san su waye
wanda suke
su ba dan mallam Aminu Kano ba duniya makila ba za ta san su ba
kwarai da gaske
amma ta ce ita su mutanen ne ya kamata a tambaya ko bayan shi sun kula da su sun taya amma dan mai ita daya kwalti lo
ni anan ta gama ba da ansa ai kawai saboda
sai wata magana aikin san
take
maganan cewa ba abin da bai musu ba
haka
saboda haka su za a
tambaya
a iya tunani a bincike da yanayin zamantakewa dan adam idan ka tambayi dan adam cewa wane ya kyauta maka in ya
tambaye
shi inda kaji ya ce farat zai ce maka ya ce maka
in bai ba kuma
zai ce to ku je ku tambaye
shi ku tambaye shi
saboda ba wanda yake kin alkhairi sai wanda bai san da
ta ba su mu wasa a bakin mai ita tafi dadi ai
yawa to saboda haka sai kuma yanzu shafin Facebook akwai wanda suka dan aika da sakon
kwarai da gaske
suka yi magana akan cewa irin su Mallam Aminu Kano, to sai dai a ce Allah ya ji kansu da rahama. Akwai masu magana akan wancan hira da muka yi na Buhari, suka ce insha Allah sai ba Buhari, wani kuma ya ce sun manta da bama bamai da yake tashi lokacin a garuruwa irin su Kano, Bauchi
da sauransu
makamantan wannan garuruwa. To zai mu ce sai Allah ya kai mu, dan zukan a madadin kowa da kowa. Usman Kabara ne a Washington DC. Muryar Amurka yau ta cancance.